Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Mayu shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 11 safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Ministan sufurin jirgin saman Masar ya ce mai yiwuwa aikin ta'addanci ne musabbabin faduwar jirgin saman Masar ba wata matsalar na'ura ba. Lauyoyin wani ɗan Turkiya ɗan asalin ƙasar Iran wanda aka kama a watan Maris kan zargin haɗa baki a saba mu takunkumin da Amurka ta kakaba ma Iran sun buƙaci kotu ta bada belin sa. Sannan ƙasar China ta buƙaci Amurka ta kawo ƙarshen sintirin da take yi daura da gabarta bayan wani abin da hukumar Pentagon ta kira gamo mai haɗari.
To bayan da aka kubutar da ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok daga dajin Sambisa, 'yan majalisar dokokin Amurka Sheila ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya ƙara ƙami wajen ganin an ceto sauran 'yan matan domin suna raye.
Rescue the girls now. Save the girls now.
Waɗannan 'yan mata suna raye, saboda haka a ceto su.
Za kuma ku ji fashin baki kan shirin gwamnatin Najeriya na samar da guraben ayyuka har guda 6,000 domin magance zafin cire kuɗin tallafin mai. Shin hakan zai yi wani tasiri sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani, amma fa duka sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ministan sufurin jirgin saman Masar ya ce musabbabin faduwar jirgin saman Masar wanda ke kan hanyarsa ta zuwa birnin Al-Ahira daga birnin Paris ya fi kama da aikin ta'addanci fiye da duk wata matsalar na'ura. Ministan sufuri Sharif Fathi ya yi magana kan faduwar jirgin ne a yayin da ake ci gaba da neman tarkacen jirgin mai dauke da mutane 66 a yankin tekun Mediterranean wanda ya bace daga mahangar rada a yau dinnan Alhamis jim kadan da shigarsa sararin saman Masar a tafiyarsa mai tsawon sa'o'i 4 daga Faransa. Rahotannin farko daga kasar Girka na nuna cewa an hango wasu abubuwan da ake kyautata zaton tarkacen jirgin ne. Amurka na taimakawa wajen aikin cetowa da kuma gano jirgin daga sararin sama ta wajen amfani da jirgin nan samfurin P3 Orion mai dogon zango. Ya kamata mu tabbatar mun san duk wani abin da ke da nasaba da abin da ya faru, ba a maida hankali kan wani hasashe guda ko kawar da wani ba, a cewar shugaba François Hollande a wato game neman labarai a birnin Paris a yayin da ake tabbatar da faduwar jirgin. Ya ce gwamnatin Faransa na aiki tare da hukumomin Masar da Girka wajen neman baragwazon jirgin. Kamfanin jirgin na Egypt Air ya ce tuntuɓa ta katse tsakaninsa da jirgin samfurin Airbus A320 da misalin ƙarfe 2:30 na safe agogon Al-Ahira, yayin da jirgin ke da nisan mita 11,100 daga ƙasa kuma ya shiga sararin saman Masar da nisan kilomita 16 kawai.
Lauyin wani ɗan Turkiya ɗan asalin ƙasar Iran wanda aka kama a watan Maris kan zargin haɗa kai a saba ma takunkumin da Amurka ta kakaba ma Iran sun buƙaci kotu ta bada belinsa kan dala miliyan 50 kafin a fara shari'arsa. Reza Zarab na ɗaya daga cikin mutane uku da ake zargi kan abin da masu gabatar da ƙara suka ce wata munamuna ce ta tsawon shekaru 5, wato shekaru 5 ta miliyoyin daloli da aka yi a madadin gwamnatin Iran da wasu kamfanoni. Iran ta sha fama da jerin takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata tun daga shekarar 1979 da suka hada da hana duk wata hudar kasuwanci tsakanin kamfanonin Amurka da duk wani kamfani mai alaka da Iran ko gwamnati. Waɗancan sun bambanta daga takunkumin da suka biyo baya waɗanda aka kakaba mata saboda shirinta na nuclear waɗanda aka dage mata a farkon wannan shekara. A watan Maris an tuntubi wato an tuhume Zarab da mukarrabansa da amfani da wasu kamfanoni a Iran da Turkiya da wasu ƙasashe a duniya wajen gudanar da harkar cinikayya ta yadda bankunan Amurka ba za su san cewa ana harkokin ba.
Kasar China ta buƙaci Amurka ta kawo ƙarshen sintirin da take yi daura da gabarta bayan wani abin da hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kira gamo mai haɗari tsakanin wasu jiragen yakin China samfurin jet da wani jirgin yakin Amurka. Pentagon ta ce wasu jiragen yakin China samfurin jet sun ta saƙeyar wani jirgin saman Amurka na sintiri yayin da yake shawagi irin yau da kullun ranar Talata a sararin saman ƙasa da ƙasa a yankin tekun kudancin China.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, amma za mu ɗauko bakin labarin ne daga nan Amurka, inda bayan da aka kubutar da ɗaya daga cikin matan Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace, wata majalisar dokokin Amurka Sheila ta yi kira ga shugaban Muhammadu Buhari da ya ƙara ƙami domin ganin an ceto sauran 'yan matan.
So my message is to President Buhari, you have a military, you have the Africa command.
Saƙona ga shugaba Muhammadu Buhari shine, kana da ƙarfin dakaru har da na Afirka da za su iya ba da tallafi. Dole ne a daina kawo rudani a cikin rundunar sojin ƙasar. Ya zama dole a samu manufa guda, saboda yanzu wannan yarinya da aka ceto na tare da dimbin bayanai masu amfani. Wannan dalili ne yasa ya zama dole a nemo inda sauran suke. Da waɗannan bayanai da kake da su, ya kamata a nemo waɗannan 'yan mata a ceto su. Waɗannan 'yan mata suna raye, saboda haka a ceto su.
Rescue the girls now. Save the girls now. The girls are alive. Save the girls now.
Kalaman 'yan majalisar dokokin Amurka kenan, wato Sheila. To, a Najeriya har ila yau, wani babban malamin addinin Islama daga Jami'ar Al-Azhar da ke ƙasar Masar ya gabatar da wata lecture domin janye hankulan matasa daga ayyukan ta'addanci a Abuja, tare da nisanta koyarwar da addinin Islama ta yi na cewa abubuwan da 'yan Boko Haram suke yi ba su da alaka da wato koyarwar addinin Islama. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adam El-Hikaya ya aiko mana.
Sheikh Ismail El-Ilori ke gabatar da kasidar kore Boko Haram daga duk wata alaka da musulunci a taron zaman lafiya da manyan malamai daga Jami'ar Azhar ta Masar suka yi a Abuja karkashin inuwar Majalisar Musulunci ta Najeriya bisa jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar.
Aw mashi'atullahi ta'ala
inda Allah mahalici ya so da duk ya halici mutane su zama daya ta kabila da addini, amma Allah ya halici mutane mabambanta ta kowane bangare, in ji babban bako daga Jami'ar ta Azhar Sheikh Ahmed At-Tayyib da ya dogara lacca kan nuna ba dole al'amuran addini. Hakanan musulunci san biyar da wani ya kashe wani ba tare da haƙƙin shari'a ba. A nan Imam Abdul Jalil Dabo na masallacin Uthman bin Affan ya ambaci yadda suke fassara 'yan ta'adda da yake ganin na da bambanci da yadda Turai ke ɗaukar ta'addancin.
Su Tura suna ɗaukar cewa duk wanda ya tsaurara akan addini, ya tsaye da gemu, ya ɗage wando, ya riƙe Alƙur'ani, ya riƙe hadisai, ya ce da su zai addini, ya kiyamaci zina, ya kiyamaci abin nan da sauransu. To, suna ɗaukan kaman wannan tsaurarawa ne. Ka dawo dai ga kanan dai wani suku-suku haka. In an zo zuwa masallaci a ganka a masallaci. Babu laifi kuma kila ma wani lokaci idan za a dan sha giya ma dan ka dan ziyarci wurin haka da dan tunanin cewa ai dan a sami haɗin kai.
Taron da ya haɗa 'yan ɗariƙar Tijjaniya da wasu ahlus sunna da aka gayyata har ma da mabiya addinin Kirista. Sayyidi Aliyu Dairu Bauchi ya yi wannan kandagarkin ko nuna damuwa.
Ka tsaya ka ringa cewa eh bidiyo a wane ne duk wannan baki ba. Kai ta faɗa daga gare za ka gane, amma akwai maganan munki fahimta a tsakani, amma abin da ke tashin hankali ka ce mutum ma shi ba musulmi bane gaba daya. Da ka ce haka ba shikenan ba, yanzu ka dauke shi kafiri, ka dauke shi ko abun yanka ne. Saboda haka ba kai shirin ma kujereta ba.
Shi ma Bishop Augustine Kasoja shi ya wakilci 'yan ɗariƙar Katolika a taron, inda ya ce ya karanta izo 60 na Alƙur'anul Karim har ma ya sa wani abokinsa ya masa tambayar me yasa ma dai ba zai zama musulmi bane.
I told him to become a Muslim or to become a Christian.
Wannan nufin Allah ne mutum ya zama musulmi ko Kirista, inji Bishop Kasoja. Mahalarta taron irin su Dr. Idi Hong da Ado Buniyadi na murnar nasarar dawo da zaman lafiya arewa maso gabas da aikin kawar da tsaurin ra'ayi.
Saboda Allah yana sane da mu, kuma Allah yana sane da shi yake mai da wanda yake so ya zama ya bi tafarkin shari'a ko kuma wanda yake cikin wani addini daban, wannan hannun Allah yake ciki, ba dan adam yake da shi ba.
Ba ma doguwar magana bace fa, matar shugaban kasa ce ma tai magana. A gwamnatin da ya wuce kuma shugaban kasa ma mun je gaban sa sau 15. Ai magana mu koma kauyukan mu ya gagara. Yanzu Buniyadi da jama'a ana karatu, ana kasuwa, an koma activities kamar da. Kiyashi tun da aka koma Buniyadi, ko kiyashi ba wanda ya mutu a wurin.
Wannan dai taron ya biyo bayan wani taro ne da shugaban Majalisar Musulunci na Duniya Rabi'atul Alamil Islami Sheikh Abdul Musin a Turkiya zo Najeriya da nuna rashin fahimtar aqidar Musulunci ta gaskiya ke sa wasu zarmewa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru, to yanzu kuma sai batun yajin aikin kungiyar kwadugo a Najeriya bisa dalilin cire tallafin mai da gwamnatin ta yi. Inda jihar Kano rahotanni ke cewa 'yan kungiyar ta kwadugo sun garkame wasu muhimman wurare a jihar a yau. Ga wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani.
Tunda sanyin safiya ne kungiyar kwadagon ta Kano ta rarraba wakilanta na rassa daban-daban domin tabbatar da cewa ma'aikata sun yi biyayya da wannan umarni. Ba ga garkame sakatare Audu Bako da gidan Murtala waɗanda ke ɗauke da galibin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jihar Kano. Jami'an kungiyar sun hana gudanar da ayyuka a wasu daga cikin bankuna da makarantu da asibitocin gwamnati. Haka zalika alƙalan kotuna ba su sami zarafin zama ba. Barista Mustapha Muhammad wani lauya ne da ya bayyana a harabar babban kotun Kano da nufin gudanar da aikinsa.
Mun zo kotu mun tarar ko'ina an kukkulle. Mun samu su daga cikin ma'aikatan kotun a waje suna gaya mana cewa ai sun shiga wannan yajin aiki na ƙasa da kungiyar kwadago ta kirawo. Gaskiya ba mu ji daɗi ba.
Amma barista tun ji aka ce an fara wannan yajin aiki.
Eto mu jiya idan ma an fara ajiya din kamar yadda aka sanar a ƙasa gaba daya zan iya cewa wasu daga cikin kotunan mu jiya ba su bi wannan umarni ba to amma yau kuma sai muka ga abin ya canja abin da muke kallo dai kawai shine idan wannan yajin aiki da suka shiga zai iya kawo wata maslaha ko ko waje canji ga halin da talaka yake ciki to sai mu ce 100% muna goyen bayan su misali farashin man fetur din an ce 144 ba wannan ijiradi domin tunda aka mai da shi 145 din nan farashin abubuwa a gaba ɗaya ya tashi a kasuwa to idan har za a iya cinwa wani kuduri wanda zai iya janyowa a samu sauki ga talaka to muna goyen baya.
Ko da yake kasuwanni da sauran cibiyoyin cinikayya a sassan birnin Kano sun ci gaba da kasancewa a buɗe, amma Kwamarar Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar kwadagon ta jihar Kano ya ce sun ci galaba ya zuwa yanzu, musamman idan aka kwatanta da yadda al'amarin yake a jiya.
Ina so yin amfani da wannan dama in sanar da al'umma musamman na jihar Kano cewa ba muna yin wannan yajin aiki ne domin kashin kanmu ba ko don bama kaunar mai girma Janar Muhammadu Buhari, muna yi ne domin mu nuna cewa wani tsari da aka yi ba a yi shi bisa ka'ida ba, musamman akan karin kudin wutar lantarki da karin man fetur. Don muna sanar da cewa dama za a cire wannan tallafi domin ba a ma saka shi a cikin kasafin kuɗi na 2016 ba, amma kuɗin da aka saka wa litan man fetur din ne muke adawa da ita cewa yayi yawa, kuma mun tabbatar da cewa ko ba dade ko ba jima 'yan Najeriya za su fahimci cewa abinda muke muna kan doren gaskiya, kuma insha Allah gaskiya za ta yi halinta.
A hannu guda kuma gamayyar kungiyoyin fararen hula sun gudanar da zanga-zanga domin nuna kyamar su ga ƙarin farashin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi. Kwamarar Musa Bashir shine sakataren gamayyar.
Zami ta yi hasse gwamnati ta janye wannan hukunci da ta yi na rashin tausayi da imani ta mai da kuɗin man fetur yadda yake a da.
Mata ce saboda talaka ta yi.
A'a ba don talaka ta yi ba, ita kanta ta sani. Ga za ka ce talaka ya biya kuɗi sama da yadda ya saba sannan ka ce dan shi kai. Komai an ƙara kuɗinsa kamar yadda muka yi kuɗin shinkafa, kuɗin komai ya ƙaru, kuɗin nefa ya ƙaru, yau mun waye gari kuma kuɗin fetur ma ya ƙaru.
Kungiyoyin dai sun ce za su ci gaba da nuna kyamar tasu ga wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya har sai sun cimma nasara ga ƙudurin da suka sanya a gaba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To dangane da wannan lamari na cire tallafin kuɗin mai ne da kuma walhalin da 'yan Najeriya ke ciki, gwamnatin Najeriya ta bayyana shirinta na samar da guraben ayyuka har guda 6,000. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya mana dubi kan wannan mataki.
Hassan Gimba Ahmed, wani ƙwararren ɗan jarida ne a nan Abuja babban birnin tarayya da kan yi sharhi kan al'amuran yau da kullum, kuma na kallon yadda gwamnatin tarayya ta ce za ta yi amfani da kuɗaɗen tallafin man fetur ɗin wajen samarwa matasa sana'o'i ta fuskoki biyu.
Gwamnatoci sun sha fadin abubuwan da za su yi wa jama'a amma ba a gani a ƙasa. Ita wannan gwamnatin tana da abu biyu da ke tattare da ita. Na farko ba a taɓa yin gwamnatin da aka yarda da ita kamar wannan ba, domin kuma ana gani kan cewa shugabanta Muhammadu Buhari mai gaskiya ne da rigon amana. Na biyu kuma ba taba gwamnati da aka jima jama'an kasa na bata uzuri kamar wannan ba, wannan kuma domin jama'an kasa suna gani kan cewa yana da nufin alheri. To kamar yanda aka haƙura aka bada uzuri har aka shekara guda, yanzu ne dan kwana biyu uku nan da ya fito shine suka faɗi abubuwan nan da za su yi, aka ce an fara da yana budget. To ina ga in akai haƙuri aka ƙara bata uzuri zuwa ƙarshen shekaran nan, to za a ga ko za a ci gaba da yadda da ita, kuma cewa yanda aka rike ta da amana aka ganta mai gaskiya din za ta cika wannan ko ba za ta cika ba.
Tuni ɗan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna.
Sunana Safa Imamu Gaisuwa. Ni a cikin gaskiya Maradu gwamnati da kake faɗa a takarda tabbas Maradu ne masu kyau, amma wajen aiwatar da su ina kokwanto domin tun daga hawan wannan gwamnati wata 11 abubuwan da ake Maradu har yanzu ana cewa mu yi haƙuri tun muna uzuri, to yanzu har mun soma kokawa. Saboda haka ni ba na tunanin abin da aka cin nan za a yi za a aiwatar da shi, gaskiya ina shirin ku sai da ina gani.
Allah ya sa jarabu wannan kuɗi da aka cire na talla subsidy na mai da za a tallafa wa matasa domin su samu aikin yi, a gaskiya yin wannan din yana da kyau in za a faɗi alƙawari a cika. Dan faɗa a cika shine an yi a baya ba a cika ba. Sau ba ɗaya ba babi ba ake magana akan mai akan ƙari subsidy nasa sai a cire kuma ba a taimaka talakawa ba. Saboda bakke muke so wannan din muna so gaskiya shugaban ƙasa ya duba wannan abu a gani a ƙasa.
Baba waziri mai sandari, cire subsidy din mu alheri ne a gare mu duk mu mutanen Najeriya, mu social mu matasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu agogona cewa karfe 11 na safe ne da minti kusan 17 a nan Washington DC, yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin, kuma yau cikin yardar Allah Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC. Zai yi da baza amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Aji, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To sunana Suleiman na kira daga Kano local government Abuja, a dafin ofisa na kungiyar muryar ma'abota kafa fanya a labarai. A ne babban bako barka zuwa wannan fili mai albarka. Tambaya ta ta farko shine, ba zan manta ba a zamanin marigayi Umar Musa Yar'adua Allah ya ji kansa, akwai wani ruwa da ake jawo mana zuwa ba wani babban tafki da ake jawo mana a wani za mu samu boda a arewacin Najeriya a tukan arzikin arewaci ya karu da ma kasabar Kide ya karu. To rashin Umar Musa sai wannan aiki aka dingine shi. Shin mai girma sakatare kuma za ku iya koko a kudin ma wannan abin kuma ba za ku iya jawo mana wannan kayan ci gaba ba? Tambaya na na biyu, lallai gwamnatin kuma shaida tana yaƙi da ɗan ƴan ta'adda a ƙasar nan, amma kuma kai to jam'iyyar APC inda ta ba da ƙarfi ta ba da ƙarfi akan ƴan ƙungiyar Boko Haram, amma kuma akwai faɗan Fulani da muke yawo na ake fama da shi a ƙasar nan. Shin me za ka faɗa wa talakawan Najeriya za ka gamsa su wannan ko da ba a yi ba tabbatar ba za a yi? Ina yi wa babban bako fata alkhairi da fatan za ka koma gida lafiya. Na gode.
Alhaji Mai, akwai abin da za ka gaya ma wannan mai sauraron?
Eto, ina ga kamar shi maganar dawo da zaman lafiya da shugaban Muhammadu Buhari ya yi bai takaita shi akan Boko Haram kadai ba. Idan mai tambaya din yana kulawa da abin da yake faruwa, akwai maganar sace-sacen mutane da kuma sauran abubuwa da ake na ta'addanci. Sannan kuma akwai maganar sace-sacen shanuke da sauransu da ake yi. Kamar su ai mun amsa irin wannan tambaya da wani ya yi daga Kano ne ko Katsina ne, abin da ya shafi Zamfara, Kebbi da Kaduna da sauransu. Da kuma maganar ainihin Boko Haram da yake arewa maso gabashin ƙasar nan. Idan shi mai tambaya na kula, akwai matakai na musamman da aka ɗauka na tsaro saboda dakile wa'annan ayyuka na ta'addanci kowane iri ne. Duk wa'annan abubuwa da muke faɗa sauƙi yana samuwa, kuma insha Allah za su zama tarihi nan ba da daɗewa ba. Sannan kuma maganar ruwa da kai jawowa ruwa, shi kasafin kuɗi wannan na shekaran nan ka gani ko ka ji, kuma gwamnati ta demokradiyya ana zaɓanta tsawon shekara huɗu ne kafin kuma wani zaɓe. To kowane shekara kuma akwai kasafin kuɗi da ake yi, kuma ana yin shi daidai da abin da ya addabi ƙasan da kuma abin da za a yi wa ƙasan saboda a dawo da wasu matsaloli a yi su a magance su na wannan lokacin. Insha Allah duk abubuwa da na ci gaba, duk abin da zai kawo wa Najeriya ci gaba, wannan gwamnati za ta yi shi. So, ba abun gaggawa ba ne, abu ne da ya kamata mu ma mabiya mu bai wa kawunan mu hakuri. Dole ne za mu yi hakuri saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki. Tunda kuma Allah cikin ikonsa ya arzuta mu da shugaba na gari, sai mu masa addu'a da shawarwari na gari kuma sai mu gabatar da su. Babu wani abin da ya gagari addu'a, saboda wannan zaman lafiya da aka samu da wannan shugabanci da aka samu ma duka sakamakon addu'o'inmu ne. Saboda haka ina gani kamar mu ci gaba da addu'a na gari, sannan kuma mu ci gaba da hakuri, insha Allah za mu samu biyan bukata.
To ka tsana ku ba mutum na gaban, akwai wanda bai tambaya ba. To Abuja kun kare ne?
A'a, saura mutum da ya hajiya.
To ba shi yayi, sannan mu koma Katsina ya karanta mana wanda wanda aka rubuto. Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Babaji mai dallan jigawan Bodori a Nafada, karamar hukumar Nafada, jihar Gombe. To tambaya ta ga babban bako shine dangane da maganar joint account din nan da aka yi, sai kuma yaran mu wanda suke karatu a kasashen waje suke korafi ta wannan hanya, tallafin da ake ba su na ci gaba da karatun su zai gudana. Sannan kuma mai girma General Muhammadu Buhari ya ba da sanarwar cewar za a dakatar da duk wata tallafi da ake bawa daliban mu da suke karatu a kasashen waje, saboda kamar kasashe irin su Gini, su Kenya, su Canada, makwabta da mu yaran mu suke zuwa karatu a can, suna amfana a shekara da miliyoyin kuɗi, wanda ana kallon in aka dawo da su aka inganta makarantun mu na ƙasa komai zai daidaita, za a dawo a riga karatu cikin gida. Sannan tambayatawa, ina so in yi tambaya, waɗansu da yaran mu da suke karatu a kasashen waje ƴaƴan talakawa ne, yaya tallafin da za a ba wa wannan yaran talakawan zai gudana? Sannan kuma ina so in yi tambaya ga yadda gwamnonin jihar nan suke aiwatar da ba da mukamai a kananun hukumomi da kuma mazabu, shin rashin kudin da za a biya ma'aikatan ne sai kiga local government, sai kiga jiha daya an hada kamar local government 7 ko local government 2 an dauki councilor daya, in councilorin su guda 10 ne sai a dauki a mayar da mazabu 2 a ba su councilor daya, rashin kudin biyan.
To Alhaji Mala, cikin tambayoyin nan wanda baka ansa ba, shi zaka bashi ansa.
Eh, to ina ga kamar maganan tallafi na kudin karatu na yan makaranta da ya ba da ansa a kansa, ya ce shugaban kasa ya yi bayani a kai. So ina ga baya bukatan wani karin bayani, saboda shi kansa ya ga dalilai da ya sa aka yi hakan. Duk abin da ya faɗa ina ga kamar ya baiwa kansa ansa.
Ya baiwa kansa ansa ba. To to Katsina, kun ce akwai waɗanda suka rubuto tambaya, idan ciki akwai tambayar da bamu ansa ba za mu ansa, gare ku.
To haja da mai wani kuke kuma da shi ya tafiya da hannun Usman Malika ne rawa kamar ko kuma shi da kamar ya kamar shi da kuma ku an ta kushi, ina magana ne akan wani mataki ne ko shi ne da gwamnati ke take shi sai tallafa ma musamman matasa.
Ansa wannan ma ya riga ya ansa, ni ce ce tambaya ta biyu
kuma ta tuni daga Adiwa ya Islam Muhammad zai mata jiya kuma ka ci Usman Malika, shi kuma sun ce shi wani kudi shi ne gwamnatin Najeriya ke ma mata musamman bangaren kiwon lafiya, ba da ganin yadda cewa asibitoci karanci da ma kuna mata na su kasu masu tare kuma mata suna da labai sauran haihuwa da sauran su tambaya wasu kudi shi ba su zaki masu kuma da rashin kuma su zaki.
To wa Alhaji mai kaji tambaya ta ƙarshen nan game da
banji tambayar na shi,
yace me wanne tadadi gwamnati ta yi game da inganta asibitoci domin inganta lafiyar mata, tunda mata ne suka fi wahala musamman mata masu juna biyu da yara.
Ai wannan hajiya suna daga cikin alƙawarin mu, kuma nace ayi hakuri za a gani, saboda maganan ilimi, maganan noma, maganan asibiti da sauransu, wannan suna daga cikin alƙawarin da aka yi wa ƴan Najeriya, kuma za a inganta su kuma duk tunanin da ake ma dukkan yadda asibitoci suka zama ba su da wani katabin mutane za su fita kasashen waje saboda neman magani da sauransu, ana duba hanyoyi yadda za a inganta wannan, kuma a dawo da martaban da kulawa yadda aka san asibitocin mu suke, a dawo da mutuncin su kuma a sa ɗan Najeriya su yadda a zuciyarsu cewar yanzu za su iya su je asibiti kuma a yi musu magani ba tare da sun je ko Egypt ko India ko wani wuri ba. Wannan duk suna daga cikin alkawarin da gwamnatin nan ta yi, kuma insha Allah babu wani magana kamar yadda na maimaita dazu. Babu wata alkawari da aka ɗauka wa 'yan Najeriya wanda za a saba, babu shi insha Allah. Wannan su ne dalilai da yasa ake taskace dukiyar kasan, saboda a samu kuɗi da za a yi wa ƙasa aiki, dole ne a inganta asibitocin. To wannan su ne daga cikin abubuwa da ya wannan kasafin kuɗin ya kunsa a yi hajja.
To Allah Ubangiji ya ba da ikon aiwatarwa.
Amin.
Muna kuma gode maka babban sakataren jam'iyyar APC Alhaji Mai Malabo ne, saboda damar da ka samu ka zo wannan fili ka ansa wasu daga tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode.
To na gode a jada gode.
To kai ma Malam Yunusa, Malam Buhari Yunusa Kumuriya daga can Abuja, da kuma Malam Haruna Muhammad Katsina da kuka taimaka ka dauki wannan shiri akan faife. Muna gode muku da ku da sauran masu sauraron mu. Mun gode. Haka kuma muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya a saboda kokarin da ya yi na wajen taimakawa aka hada wannan shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi da Mudassir Ibrahim Ningi da kuma Hamza Jakchan Chaledi. Suka ce muna taya iyayen Amina Ali, ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Chibok da sojojin Najeriya suka yi nasarar kubutar da ita a hannun Boko Haram. Allah ya bayyana sauran ɗaliban da waɗansu matan da ke hannun mayakan Boko Haram cikin ƙoshin lafiya. Muna jinjina wa sojojin Najeriya da 'yan ƙato da gora akan aikinsu na kawo zaman lafiya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sako na gaba kuwa ya fito ne daga Saji Saidu Daura da Kamisu Sardauna matasan Asada. Kokari da aka yi na ceto ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok wata babban nasara ce da fatan za ta ba jami'an tsaro haɗin kai don ba su bayanai na sirri yadda za su ceto sauran 'yan matan. Sako na gaba kuwa na cewa salamu alaikum VOA Hausa. To Baba Buhari, lokaci ya yi da 'yan Najeriya ke buƙatar takin zamani a gwamnatinka, domin kuwa maganar taki na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa talakawa suka zaɓe ka. Sako daga Bala Muhammad Damban, jihar Bauchi. Assalamu alaikum VOA. Muna taya 'yan uwa da iyaye murnan kubutar da ɗiyansu 'yar makarantar Chibok da dakarun sojin Najeriya da ƙoƙari da suka yi na ƙwato 'yar makarantar daga hannun Boko Haram daga Mansur na Awa Zangon Daura da kuma Safiyanu Gumal Zangon Daura. Muna ƙara godiya tare da jinjinawa ga 'yan Najeriya da haƙuri da suke nuna wa gwamnatin shugaba Buhari. Sako daga Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo, Kano. Wannan sako na cewa muna jajantawa jama'ar da suka rasa 'yan uwansu a hadarin jirgin sama na Masar wanda ya fada a tekun Bahar Rum, da fatan Allah ya kiyaye afkuwan haka a gaba. Daga Saje Saidu da Sardaunan matasan Asada Sakkwato. Shi ko Adamu Aliyu Ungulde daga Maiduguri ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku mika sako na zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya kwamitin gaggawa su je garin Dambuwa su gano wa idanunsu irin barna da 'yan Boko Haram suka yi tun shekaru biyu da suka gabata. An kona mana gidaje mu ƙurmus. Da fatan sako na zai isa ga shugaba Buhari. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, ci gaba da samun baraka a jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Sai mu ce alhakin al'umman Najeriya ne ke ci gaba da fita. Gani yadda jam'iyyar ta kwashe shekaru 16 tana ga samu ne aya a hannu. Da fatan hakan zai zamo darasi ga 'yan jam'iyyar APC a halin yanzu. Daga Mahmud Saluhu, ƙauren Namoda, jihar Zamfara.
Kuma da fatan za a mana afuwan kutsen da muka samu kafin ku ji wannan shirin. Yanzu a madadin Daniel Brown da Ibrahim Kalmasi Garba da sakatani gabatar da shirin baki ɗaya, Mamun Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.